Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Murtala Faruk Sanyalla da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe. A yau Laraba 21 ga watan Yuni na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Kwararru a fannin yaki da ta'addanci sun ce a halin yanzu nahiyar Afirka ta zama wurin da aka fi fama da ta'addanci a duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana shugaban kasar China Xi Jinping a matsayin dan kama karya, inda ya ce shi ya tsorata sosai a lokacin da aka harbo balan-balan din China a cikin kasar Amurka. Majalisar Dinkin Duniya ta buƙaci Sudan ta kudu da ta hanzarta ta aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiya ta shekarar 2018 tare da gudanar da zaɓe a ƙarshen shekara mai zuwa.
To madalla, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kwararru a fannin tattalin arziki da wasu 'yan Najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu a kan batun ciwo bashi daga Bankin Duniya da gwamnatin shugaba Bola Tinubu ta ce za ta yi don ba da agajin rage raɗaɗin cire tallafin man fetur ga mabuƙata.
A kokari a rufe hanyoyin da barayin ke sata, a kokari a kama mutane waɗanda suka yi wuce ciki da kuɗin jama'a a hukunta su, a kokari a hana satar man fetur da ake yi. Shin duk kuɗin nan ina suke zuwa? Duk kuɗin sai da mai ina suke zuwa? Ba dole ne ya sanya samun kuɗin shiga ta zama hanya ta ciwo bashi ba.
Masanin shari'a kuma mai nazari kan al'amuran yau da kullum barista mai nasara Umar kenan. Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Sannan za ku ji cewa tun bayan sallamar manyan jami'an tsaron Najeriya da shugaba Bola Tinubu ya yi a farkon wannan makon tare da naɗa sabbi, 'yan Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyin na ya shirya zai kuma gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi da farko.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan asubahin ga kuma cikakkun labaran duniyar. Kwararru a fannin yaki da ta'addanci sun ce a halin yanzu nahiyar Afirka ta zama wurin da aka fi fama da ta'addanci a duniya, inda a shekarar bara aka kashe rabin waɗanda lamarin ya rutsa da su a faɗin duniya a yankin kudu da hamadar Sahara kaɗai. Amma sun ce ƙungiyoyin Al-Qaida da IS na ci gaba da yaduwa kuma sun himmatu ga aikin su. Hukumar 'yan sandan ƙasa da ƙasa ta Interpol a yayin wani taron tattaunawa a Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Talata ta kuma ce ta'addancin da ke da alaƙa da tsatsauran ra'ayi ya ƙaru da ninki 50 a cikin shekaru 10 da suka gabata, musamman a ƙasashen Turai da Arewacin Amurka da wasu sassan Asiya da Tekun Pacific. Kwararrun na ganin taɓarɓarewar harkokin tsaro a duniya ya haddasa barazanar ta'addanci ta zama mafi rikitarwa da ƙara yaduwa, yayin da jirage marasa matuƙa da bayanan sirri suka buɗe sababbin hanyoyin tsarawa tare da wato tsara hare-hare da kuma aiwatar da su. Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya karɓar baƙuncin wani taro na hukumomin yaƙi da ta'addanci a wannan makon. A jiya Talata, shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana shugaban ƙasar China Xi Jinping a matsayin ɗan kama karya, inda ya ƙara da cewa shi ya tsorata sosai a lokacin da aka harbo balan-balan ɗin ƙasar ta China a cikin farfajiyar ƙasar Amurka a farkon wannan shekara. Biden ya furta kalaman ne a wani taron gidauniyar tallafi da aka yi a California kwana guda bayan da sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya gana da shi a ziyarar da ya kai a ƙasar China tare da manufar sassauta rikicin da ke tsakanin ƙasashen biyu. A ƙoƙarin ganin ba a ɓata dogon lokaci ba, an faɗaɗa yawan jiragen ruwa da jiragen sama na ƙasa da ƙasa kan manyan tekuna domin neman wani jirgin ruwan da ya ɓace a cikin tekun Atlantika yayin da yake ƙoƙarin kai mutane 5 zuwa tarkacin jirgin ruwan Titanic. Jami'an tsaron gaɓar tekun Amurka sun ce binciken ya kai murabba'in mil 10,000, wato murabba'in kilomita 20,026, amma ba a ga ko alamun jirgin da ya ɓace ba da ake kira Titan. Ko da yake masu ceto sun yi shirin ci gaba da dudubawa, lokaci na ƙurewa saboda jirgin wato ba zai yi ƙasa da kwana 2 da iskar oxygen da ya rage a cikinsa ba, idan ma har yanzu yana nan kuma yana aiki.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar za mu taɓo ɓangaren rahotanninmu. Kwararru a fannin tattalin arziki a Najeriya da wasu 'yan kasar na ci gaba da tafka muhawara akan batun ciwo bashi daga Bankin Duniya da gwamnatin shugaba Bola Tinubu ta ce za ta yi. Dan ba ma'aikata da marasa ganihu agajin rage radadin cire tallafin man fetur. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Sanarwar yunkurin ciwo bashin ya fito ne bayan taron majalisar tattalin arzikin kasa a karkashin mataimakin shugaban kasa Kashim Shettima wacce tace za ta kafa kwamiti da zai gudanar da aikin nan da makonni biyu. Kwamitin zai fitar da hanyoyi da za a bi wajen samu kuɗaɗe daga Bankin Duniya da zai sa a samu tallafi kuma a rarrabar da tallafin ga ma'aikata da marasa galihu a ƙasar. To sai dai masanin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa Shu'aibu Idris Miƙati ya ce bashi hanji ne yana cikin kowa.
Ƙasashen duniya baki ɗaya, ƙasar Amurka ne, ƙasar Burtaniya ne, ƙasar Jamus ce, a ƙasar Afirka ta Kudu ne, ƙasar Sin ne wato China, kowane ƙasashe kuma kowace ƙasa ana bin ta bashi. Saboda haka don ana bin Najeriya bashi ba wani sabon abu bane, ba kuma wani abin da za a ce wai Allah wadare bane dan mun je mun ci bashi. Asali ma kama nemi bashin ka samu a baka shi kanshi wata daraja ne, wani mukami ne, don wani zai nemi bashin ya rasa. Mu fahimci wannan gundarin bayani.
Amma ga kwararre a fannin zamantakewan dan adam kuma malami a Jami'ar Abuja Dr. Habu Hamisu ya itar da batun bashi a daidai wannan gabar.
Bashi din nan aka ciyo shi talakawa ne za su biya, talakan da an riga ma an yi mai abinda aka yi ma har ya zamanto ya rasa kanshi, baya iya tunani, ya kai ga cewa al'umma na so masu mutu su bar duniya saboda azaban da aka shiga a can baya, kuma gashi yanzu za a sake daurawa al'umma wata azaba wanda ya fi na baya. In aka ce za a bada tallafi, duk wani tallafi da za a bada wanda ba wai duk al'umma bane za su amfana ba tallafi bane, wannan ya zama da yaudara. Amma mun san cewa ana cin bashi ne sai a kara sace wayannan abubuwan. Talaka ba sa jin wato ba sa amfana da ba su sukan da aka ci a baya.
Ga Alhaji Saminu Dauda Kambari yana ganin akwai kalubale da sai gwamnati ta hada kai wuri guda kafin ta magance shi.
Ni abin ma ya ban mamaki. Bai kamata a ce Najeriya tana ci gaba da neman bashi ba. Kudadenmu da mutane da aka sassace, da wanda yake cikin gida da wanda yake waje, idan da gaske ake, idan aka dawo da su kasan nan, gani na tabbata kashi a cikin kashi tare aka dawo da kashi 70 ko 80 zai share dubban sukan da ake ci.
Shi ma masanin shari'a kuma mai nazari kan al'amuran yau da kullum barista mai nasara Umar ya tsokaci ne kan batun karbo bashin.
Ai kokari a rufe hanyoyin da barayi ke sata, a kokari a kama mutane waɗanda suka yi wubda ciki da kuɗin jama'a a hukunta su, a kokari a hana satar man fetur da ake yi, a kokari kuma a nemi kamfanin man fetur din ya yi bayani shin duk kuɗin nan ina suke zuwa, duk kuɗin sai da mai ina suke zuwa. Idan an ce doyan Najeriya ne, a fito a yi mana bayanin su suka mulki kamfanin mai na Najeriya da su wane ne, ko meye dalilin da ake ba wasu rijiyoyin mai na alfarma amma ƙasa na cikin talauci. A kokari do a gani kuma kuɗin da aka kashe aka je aka ciwo bashi da sunan za a gyara matatun man fetur, me yasa ba a gyara su ba? Waɗanda aka ba wannan abun a kama su a hukunta su, so mayo waɗannan kuɗaɗe. Akwai kuma sace-sace da ake ta yi na gwamnati, in aka daddoda waɗannan kafofin za a samu kuɗin shiga. Ba dole ne ya sanya samun kuɗin shiga ta zama hanya ta ciwo bashi ba.
Abin jira a gani shine irin tsarin da gwamnati za ta yi wajen tabbatar da kwamitin ya yi aiki bil haƙƙi da gaskiya wajen samo wa ƙasa sauƙi da ɗaɗin cire tallafin man fetur ba tare da ɗaukan lokaci ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Dan shugaban Amurka Joe Biden, Hunter Biden, ya cimma yarjejeniya da ma'aikatar shari'a na amsa tuhumar aikata laifuka uku na haraji da makamai na gwamnatin tarayya. Wata yarjejeniyar da mawuyacin abin ya daure shi a gidan kaso, a cewar wata karar da aka shigar a kotu a jiya Talata. Dan shugaban kasar mai shekaru 53 wanda ya dade yana fama da matsalar shan hodar iblis da kuma alkiblar bincike kan harkokin kasuwanci ta kasashen ƙetare zai amsa laifukan cin hanci da rashawa guda biyu na rashin biyan haraji kan lokaci a shekarun 2017 da 2018. Haka kuma ƙarar kotun ta ce ma'aikatar shari'a za ta tuhumi Biden amma ta amince ba za ta gurfanar da shi a gaban kuliya ba dangane da sayan bindigar da yayi a shekara ta 2018 sa'ad da yake amfani da kwayoyi duk da cewa ya yi ikirarin cewa baya amfani da kwayoyin. Yarjejeniyar ta buƙaci Biden ya kwashe tsawon shekaru biyu ba tare da ya sha kwaya ba, haka kuma ya amince ba zai sake mallakar makami ba. A ƙarshe, a jiya Talata, babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Sudan ta Kudu ya buƙaci shugabannin ƙasar da su hanzarta aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiya ta shekara ta 2018 da aka farfaɗo da ita tare kuma da gudanar da zaɓe a ƙarshen shekara mai zuwa. Nicholas Haysom, shugaban ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan ta Kudu, ya shaidawa kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya cewa yanzu ba lokaci ne da zamu kawar da kai daga Sudan ta Kudu ba. Abinda zamu iya koya daga Sudan ɗin shine yadda za a iya samun nasarar samun zaman lafiya cikin sauri. Ya ce a kiyasin da suka yi an makara a tsarin samar da kundin tsarin mulki da kusan watanni 10 da lokacin da aka tsara. Shirin zaɓe ma an makara da watanni 8 kuma shirye-shirye da dama na tsaro na shirin miƙa mulki sun tsaya cek. Haysom ya ce mai yiwuwa ne Sudan ta Kudu ta rufe gibin da aka samu a shirye-shiryen zaɓe. Ya buƙaci 'yan majalisar dokokin ƙasar da su amince da dokar zaɓe tare da kafa hukumar zaɓe ta ƙasa. Bayan samun 'yancin kai daga Sudan a watan Yulin shekara ta 2021, Sudan ta Kudu ta faɗa a cikin yaƙin basasa na fiye da shekara 5, inda dakarun da ke biyayya ga shugaba Salva Kiir ke fafatawa da magoya bayan mataimakin shugaban ƙasar Riek Machar.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. ‘Yan Najeriya na ci gaba da mai da martani game da sauya manyan jami'an tsaron ƙasar da shugaba Bola Tinubu ya yi tare da fatan sabbin jami'an za su yi aiki yadda ya kamata don tabbatar da tsaro a ƙasar. Wakilin muryar Amurka Haruna Dauda Biyu na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahota.
Yayin da shugaba Bola Ahmed Tinubu na Najeriya ya cika makonni uku kankar ga mulki a matsayin sabon zababbin shugaban ƙasar Najeriya, ya bayyana sallaman manyan hafsoshin sojojin ƙasar hada da wanda ya gada mai ba shi shawara na musamman kan harkokin tsaro da kuma asibitin janar ɗin 'yan sandan ƙasar. Shugaba Bola Ahmed Tinubu, wanda shi ma tsarin mulkin Najeriya ya ba shi dama don gudanar da sauye-sauye daga dama da kuma ɗan da duk wanda yake so don ganin cewa ya zaɓi wanda zai iya aiki da su. Sai dai wasu 'yan Najeriya na ganin cewa irin wannan sallaba da aka yi wa manyan hafsoshin sojojin ƙasar da ma haka mulkin soja ko mulkin demokuraɗiyya ya gada, ya da ya zaɓo mai ba shawara kan harkokin tsaro na musamman daga jihar Adamawa da ke shirya arewa maso gabacin Najeriya. Sannan babban hafsan hafsoshin sojojin ƙasar da ake kira Chief of Defense a Turance daga jihar Kaduna, shi kuma babban hafsoshin sojojin sama ya fito daga jihar Kano, shi ko hafsoshin sojojin ruwa ya fito daga jihar Enugu, shi ko da ake kira Chief of Defense Intelligence ya fito daga jihar Cross River, shi kuma Inspector General ɗin 'yan sandan ƙasar an zaɓo shi ne daga jihar Ogun. To ko me 'yan Najeriya ke cewa ne game da irin wannan sallaba na COP ɗaya?
To sunana Abubakar Muhammad Salisu. To gaskiya dai ka san dama yanayin gwamnati haka yake, in sabon gwamnati ya zo dole sai ta kawo ita nata mutane da ta yadda da su wanda take so da yi aiki da su, kuma haka ɗin yakan kawo cin gaba kuma yake kawo wasu sabbin mutane su shigo su ma su gwada nasu rawan a gani, wanda aka cire su sun gwada nasu mun gani, kuma muna ma shi shugaban ƙasa fatan alheri da kuma waɗanda su iya zaba din su ma duk dai muna musu fatan alheri, kuma dama ita gwamnati haka ta gada.
Malam Yakubu ba, yawwa abun bai zo da mamaki ba don kowa na tsammanin haka. So sai dai fatan da zamu yi musu shine zamu ci sun zo a sa musamman mu kamar da muke arewa maso gabas, tunda an fara samun sauki won suna saranda kamar shi Chief of Defense Staff Sabo yana nan a ƙarƙashin sa aka fara wannan program na Boko Haram suna saranda da sauransu. So mu tanan muna fata zuwan shi din nan tunda ya san wannan abin da ake ciki zai ƙara inganta shi a tabbatar an samu zaman lafiya, sannan su kuma nasarorin da ake samu a samu a bude duk hanyoyin da ke arewa maso
Faso Gabas.
Suna na Ibrahim gwamna. Amani a fahimta ka wannan lokacin su yayi domin a doka da man kowani shugaban kasa yana nada waɗanda za su abu nan tare da shi. Domin ana gudun kada wani ra'ayi ko kuma sabuwa ko wani abu yazo ya shige su wanda suna iya sai abinda ba daidai ba ma gwamnati.
Suna na Malam Bukar Saleh.
To dakatar nan da aka yi insha Allah in zai kamala a karfafa tsaro. Rashin tsaron da yake faruwa a Najeriya yana da kyau. Don in ka duba hankali waɗannan ba wai sun yi abu na ba sun gasa bane.
Wasu in Najeriya kenan ke bayyana ra'ayin su daga wanda sallaman da aka yi ma manyan hamsoshin sojojin kasar da kuma mai ba wa shugaban kasa shawara kar hakokin tsaro haɗa da babban speto na yan sandan Najeriya Haruna Dauda-Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda-Biyu da wannan rahota har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu ta tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Matakan sabuwar gwamnatin Bola Tinubu a Najeriya na ci gaba da jan hankalin ƴan ƙasar da aka sani ke cewa koda naji. Jama'a assalamu alaikum. Makonni uku kenan na sabuwar gwamnatin Najeriya karkashin jagorancin Bola Ahmed Tinubu. Inda a cikin su ta dauki wasu matakai musamman rushe-rushen shugabannin hukumomi da sasannin gwamnati tare kuma da nadin wasu sababbi. Na baya-bayan nan shine na yi wa manyan hafsoshin tsaron kasar murabus tare da nada wasu sababbi nan take. Idan za a iya tunawa tsohuwar gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta nada manyan hafsoshin tsaron da aka saukar ne bayan tsawon lokaci na matsin lamba daga sassa daban-daban na Najeriya kan ta'azzarar kalubalen tsaro. A yayin da 'yan Najeriya da dama ke ci gaba da yin na'am da kamun luda 'yan sabuwar gwamnatin mai fashin baki kan lamuran siyasar duniya Farfesa Tukur Muhammad Baba ya ce 'yan kasar na cike da bukatar gwamnati mai fada da cikawa da kuma yin abubuwa bisa cancanta.
Na ɗaya dai mutane sun hayaka sosai da rashin gaugawa wajen ɗaukan matakai inda da son a yi haka din sai kaga an bar mutum a mukami wadda kuma ba wani alaman cewa ya kawo wani canji. So ana iya cewa canje-canje da yi canza mutane aka yi ba wai an canza tsari ba wai kuma an canza yadda ake abubuwa ba kuma kamar yadda muka gani ba wani abin da ya canza illa ma dai a wurare da yawa kamar jihar Niger, jihar Sokoto, jihar Taraba, jihar Plato. Abubuwan nan na ayyukan ƴan ta'adda sai dada karuwa yi. Shi kansa shugaba Buhari daga Katsina ya fito lokacin da ya zo mulki yaya Katsina take, lokacin da ya bar mulki menene yanayin tsaro a Katsina. Abu tsari ne na tsaro da kuma dabaru da kuma kawo a mutane da suka cancanta da suka san aikin da za su yi. In don haka din ne aka nada shi tsohon Hassan Hassoshi, ai kaga ba abin da ya faru kashe-kashe ake ta yi har makon da aka kusa cire shi makon da ya wuce. Mutane nawa aka kashe a ƙauyukan Sokoto? Wannan ba dalili ba ne. In ma haka aka yi to wallahi kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba. In don naɗe-naɗe ne bai kamata a ce ta'addanci ta yi yawa a jihar da shi shugaba Muhammadu Buhari ya fito ba. Amma me aka sani abinda mutanen Katsina ba su sani ba kafin ya zo mulki shine yanzu suka sani da shi suke abin nan. Haka shi ma shi tsohon Hassan Hassoshi in ma an nada shi ne kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba. Mutanen Sokoto tun ba ma gabacin Sokoto ba mutane ƙauyawa na zaune cikin kunci. Don haka su basu ga na tabbata an ka tambaye su za su dariya za su yi
kuma za su yi takaicin cewa an yi nadi nan ne da sunan su to ai ga sakamakon menene ya faru rashin tsaro ya karu har yanzu mutane ba su zuwa gonaki a kasashen da ba su iya ko noman abu daya a duniya da suke yi hanyar samun abincin su ba su iya yi in ka zo titunan Sokoto zaka samu yara kanana da mata suna yawo suna gararan ba na bara in ka tambaye su yaran da su ce ma an kace ubanni an kace iyaye ina yan uwanku suna can zaune karkashin gada da sauransu gaskiya in dai wannan don yaki da ta'addanci ne kwalliya bata biya kudin sabulu ba
tun kafin sauye manyan hasoshin tsaro matakin da ya ja hankalin yan Najeriya shine na cire gwamnatin babban bankin Najeriya na CBN da kuma shugaban hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta EFCC Abdulrashid Bawa waɗanda kuma dukan su yanzu haka suna a ƙarƙashin binciken jami'an tsaro kan yadda suka tafiyar da ofisoshin su mai sharhi kan lamuran yau da kullum Farfesa Bello Muhammad Bada na ganin cewa irin waɗannan matakai ne in Najeriya suka yi tsumayen gani a lokacin tsohuwar gwamnatin Buhari wadda ta sha alwashin yaki da cin hanci da rashawa
hakika ne muna zaton wuta makera ba a same ta ba aka same ta a masaka waɗannan abubuwa da yayi farkon nan ba mu zaci haka zashi yanzu ba bamu azashi na iya yanzu haka ba sai dai mutane da suka san shi suka san inda anka fito ma su sun san mulkin da gaske shi shike shina sha'awan mulkin kuma ya shirya mishi akwai bambanci da wanda ke gani alfarma ne yayi muku in ma har ya karbi mulki watan tsari irin na Najeriya tsari ne mai wuya al'amari mai sarƙaƙiya inda duk ya kasance ma'aikatayya na gwamnati waɗanda ya zamanta za su yi aiki babu sani babu sabu to sai ya kasance shugaban ƙasa yana dogara akan wasu da za su ba shi sunayen mutane waɗanda zai nada wannan da za a nadawa a wasu ƙasashe da ke demokradiyya da suka ci gaba to za a yi mai bincike na kwakwaf a tabbatar da cewa ga kowane bangare ya cancanci abin nan da za a nada shi a wajen shekaru ne wajen ilimi ne wajen kwarewa ga aiki ne wajen amana ta cewa ko dan uwa ne na jini abba ya da gaskiya zai tsaya akan shi tabbatar da ayi adalci to irin nade-nade ai shi ya kawo mai ita hukuma mai yaki da sha'anin cin hanci da rashawa torar da anka kafa ta waɗannan abubuwa su suka kawo mata matsala baka san mutum guda ba wanda ya rike ta wanda kaga an kwashi lahiya da zuwa ƙarshe da yawa shugabannin ƙasar da aka yi sun dora mai sheta abu ne wanda ya zamanta ana shumnata ga duk wani dan adawa ko wanda ke da matsala tsakani ne da hukuma ai shi yasa ko wanne ba shi kare nashi lokaci kaka jan ayi kwamas da shi to wannan shi abubuwan da suka yi ta faruwa za a ta zargin Abdulrashid Bawa akan cewa ai ga wani nan bai yi kaza ba bai kama kaza ba to abubuwa ne waɗanda ita ƙasa tun ranar nada mutum wane ne an kanada wane ne ke da hannu wajen nada shi watan wani ko da aka nada shi akan kujera a hakika ne yana da sauran lokaci na shi kware kamar mangwaro ne kana gani bai yi da kosawa ba kun kakkabo shi kun je wajen rubi ne to lalacewa za shi to ranar da anka irin waɗannan dindindin mutane suna da ayoyin tambaya kware da gaske minista na shari'a karkashi ne EFCC take da irin su duka duk suna karkashi shine wanda ke duba waɗannan wurare shi yasa zuwa gaba dole sai gwamnati ta da kuma ƴan ƙasa sun duba yuwa irin waɗannan wurare hizan suna iya cin gashin kansu ba sai sun zama karkashin wani minista ba minista na shari'a Abubakar Malami so da yawa zaka iske cewa Najeriya gaba ɗayan ka dube ta kowa zabura magana ta shike ta yi ya mallaki dukiya ya mallaki kaza mallaki kaza watan ada duk dukiyar da ma'aikaci hanyoyin da duk ma'aikaci ya bi ba ko ya yi sata ba shi bari a ga dukiya ta gani ne sai wannan irin wannan lokaci ne kake gani ko banki ma'aikaci ya zo ya ciyo bashi ya je kafa masana'antu inda yana tare da gwamnati bashi barin abubuwan nan hizan gasu nan ga hili kowa shina iya ganin su kowa shina magana kowa suna gabakin shi to amma lokacin nan na Buhari abin shina da tashin hankali shina da ban mamaki waɗannan abubuwa su sun zai da darajar gwamnatin kanta gaba daya. Domin idan ka duba 2015 da Muhammadu Buhari ya dauki mulki, shi da kai ne yayi mummunan suka ga gwamnan babban bankin Najeriya. Amma kuma daga ƙarshe ya zauna da shi har shekara 8. Kaga abubuwa ne masu sarƙar iya da daure kai kaka an kai haka. Mutumin da hawan mulkin ka kaga cewa banna wanda anka aikata an kama mutane masu waɗanda ake zargi ne da sha'anin cin kuɗin makamai waɗanda aka zargi da menene kuma duka wannan bamban banki ta nan kuɗin gake fitowa. Amma kuma shi an bar shi yana sama kuma sai yanzu nan da sai riga wa ƙasa ta asa. To shi babban matsala ga ƙasa irin ta mu dole a duba dokoki, dole a yi tunani, dole a nada mutane akan cancanta. Kuma ba cancanta kadai na yawan karatu na boko ba ko yawan shekaru na aiki ba, shi kadai ba, amana babban abu ce. Komi karatun mutum, komi da kwarewa ce ga aiki in ya zamba ya da amana, to shugabanci gare shi aikin banza ne zai cutar da al'umma ce.
Masu saurare, a nan zamu dasa aya sai mako mai zuwa inda zamu kawo muku wani sabon shiri. A madadin shehunan malaman da suka yi mana fashin baki, Farfesa Dalla Muhammad Bada da Farfesa Tukur Muhammad Baba dan iyan mutum biyu, sai Jumbi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin, Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.
A gaida Murtala Faruk Sanyinna, to kafin mu je ga takaitattun labaran duniya ga wannan sakon.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Saurari shirin da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Shirin nakasa wata mahada ce ta baje kolin mutanen da ke da tawaya. Lokaci ne na ganar da duniya irin gudunmuwar da wannan rukuni ke bayarwa a ayyukan ci gaban al'umma. Sai a kasance da sashen Hausa na muryar Amurka da misalin karfe 8 na kowace ranar Alhamis domin sauraron waɗannan zaratan mutane a shirinmu na hantsi.
To madalla, yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice.
Takaice kwararru a fannin yaki da ta'addanci sun ce a halin yanzu nahiyar Afirka ta zama wurin da aka fi fama da ta'addanci a duniya, inda shekarar bara kadai aka kashe rabin waɗanda lamarin ya rutsa da su a Najeriya dukansu a yankin kudu da hamadar Sahara. Amma sun ce ƙungiyoyin Al-Qaeda da IS na ci gaba da yaduwa sun kuma himmatu ga aikin su. A jiya Talata, shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana shugaban ƙasar China Xi Jinping a matsayin ɗan kama karya, inda ya ƙara da cewa shi ya tuzurta sosai a lokacin da aka harbo balan-balan ɗin ƙasar ta China a cikin farfajiyar ƙasar Amurka a farkon wannan shekara. Biden ya furta kalaman ne a wani taron gidauniyar tallafi da aka yi a California kwana guda bayan da sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya gana da shi a ziyarar da ya kai a ƙasar China tare da manufar sassauta rikicin da ke tsakanin ƙasashen biyu. A kokarin ganin ba a bata dogon lokaci ba, an faɗaɗa yawan jiragen ruwa da jiragen sama na ƙasa da ƙasa kan manyan tekuna domin neman wani jirgin ruwa da ya ɓace a cikin tekun Atlantika, yayin da yake kokarin kai mutane 5 zuwa tarkacin jirgin ruwan Titanic. Jami'an tsaron gabar teku na Amurka sun ce binciken ya kai murabba'in mil 10,000, amma ba a ga ko alamun jirgin da ya ɓata ba da ake kiransa Titanic. A jiya Talata, babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Sudan ta Kudu ya buƙaci shugabannin ƙasar da su hanzarta aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiya ta shekara ta 2018 da aka farfaɗo da ita tare da kuma gudanar da zaɓe a ƙarshen shekara mai zuwa. Ɗan shugaban Amurka Joe Biden, wato Hunter Biden, ya ci yarjejeniya da ma'aikatar shari'a na amsa tuhumar aikata laifuka uku na haraji da makamai ta gwamnatin tarayya. A wata yarjejeniyar da mawuyacin abu ne a ɗaure shi a gidan kaso.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Murtala Faruk Sanyinna da ya taya na gabatar da shirin, da Jumbe Hamza wanda ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni, da ma injiniyan mu Bob, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.